This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na la'asariyan yau Lahadi, 5 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Baballe da kanan labarai.
Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin harhar da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21, ci har da kananan yara akalla 2. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa nakarar Rasha da na Koriya ta Arewa sun yi mummuna asara a yakin da ake yi a yankin Kursk da ke kudancin Rasha. Babban jami'in tsaron shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Lahadi cewa ba zai iya bada haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa tsokaci da masana ke yi akan bullar 'yan ta'addar Lakurawa inda suka ce barazana ce ga sha'anin tsaro a yankin Arewa maso yammacin Najeriya batun na ƙara tabbata.
Shanun da an kakwasa ana rugana na gidari da tunkiya 5 ne aka kwasa nan gare ni.
Al'umman jihar Nasarawa sun fara baiwa gwamnatin jihar shawara ta sanya mutane da suka kware a mukamman gudanarwa don samar da ci gaba mai ma'ana a jihar.
Don a gancin gaba na sarasi a duba wanda suka dace a point nasu, wayannan sun yi nasu daidan kokari amma yawancin su about 80% gaskiya ba su taimake shi ba.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma muna tafe da shirin dandalin 'yan jarida wanda a yau shirin ya duba korafin shugabannin Krista a Kamaru akan yadda shugaba Paul Biya ke gudanar da harkokin kasar inda suka ce komai baya tafiya daidai. Muna kuma dauke da ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatan lafiya a Gaza sun ce sabbin harhar da Isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21, ciki har da kananan yara akalla 2. Harharan ta sama guda uku sun afka wata mota da wani gida da kuma mutane akan titi a birnin Khan Yunus da ke kudancin yankin a ranar Asabar da safe. Daga baya an kai harhara a tsakiyar Gaza. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce akalla mutum 59 ne suka mutu sakamakon harhara a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Ana ci gaba da wani sabon yunkuri a Qatar na tsagaita wuta bayan shafa kusan watanni 15 ana yaki tsakanin Isra'ila da kungiyar Hamas. Sai dai tattaunawar da kasashen Amurka, Qatar da kuma Masar ke shiga tsakani ta yi ta samun rashin nasara. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a ranar Asabar cewa nakarar Rasha da na Koriya ta Arewa sun yi mummuna asara a yakin da ake yi a yankin Kursk da ke kudancin Rasha. Ƙididdigar Ukraine da ƙasashen yamma sun ce an jibge sojojin Koriya ta Arewa kimanin 11,000 a yankin Kursk, inda dakarun Ukraine suka mamaye yankuna da dama bayan da suka kai wani gagarumin hari a cikin watan Agustan bara. A cikin jawabinsa na faifan bidiyo na dare, Zelensky ya nakalto wani rahoto daga babban kwamandan Ukraine Alexandra Sirisky na cewa an gwabza faɗa ne a kusa da ƙauyen Makhnovka da ke kusa da kan iyakar Ukraine. Zelensky ya ce a faɗan da aka gwabza jiya da yau a kusa da ƙauye ɗaya kacal Makhnovka a yankin Kursk, sojojin ƙasar Rasha sun yi asarar bataliyar sojojin Koriya ta Arewa da kuma sojojin Rasha. Wannan yana da muhimmanci. Sai dai shugaban bai bayar da cikakkun bayanai ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in tsaron shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya faɗa a yau Lahadi cewa ba zai iya bada haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba, wani furuci da ka iya janyo rikicin siyasa ya rikide ya koma wani faɗa mai tsanani. Yayin da aka bada son macin kama Yun bisa dalilin ta yadda tarzoma da zai kare da tsakar dare wato ƙarfe 3 na yamma agogon GMT na ranar Litinin, jami'in Park Chung-jon ya bada misali da muhawarar shari'ar da ke tattare da son macin a matsayin dalilin rashin bada haɗin kan. Dole ne a guji kalaman ɓatanci da ke cewa amma yadda hukumar tsaron fadar shugaban kasa zuwa rundunar soji mai zaman kanta, in ji shi a cikin wata sanarwa da aka fitar, inda ya kara da cewa ta samar da tsaro ga dukkan shugabannin kasar tsawon shekaru 60 ba tare da la'akari da siyasa ba. Kamfanin dillancin labarai na Yunhap ya bayyana cewa waɗannan kalamai na zuwa ne bayan wata kotu a birnin Seoul ta yi watsi da korafin da lauyoyin Yun suka yi na cewa sammacin kama shi ya saba wa doka kuma ba shi da inganci. Sai dai kiran wayar tarho da aka yi wa kotun domin neman jin ta bakinta ya ci tura.
An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, tsokacin da masana ke yi kan cewa bullar 'yan ta'addan Lakurawa barazana ce ga sha'anin tsaro yankin arewa maso yammacin Najeriya na ci gaba da zama gaskiya, domin Lakurawan na ci gaba da addabar jama'a. Wannan na zuwa ne yayin wani hari da suka kai a jihar Kebbi a ranar Juma'a, inda suka kashe jama'an 'yan sanda biyu suka yi awon gaba da dabbobi masu tarin yawa. Daga jihar Kebbi, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
'Yan ta'addan nan da ke zuwa daga kasashen ƙetare da ake kira da suna Lakurawa na ci gaba da haddabar mutane yankunan da suke ziyarta a arewacin Najeriya, duk da yake mahukunta na kan aikin shawo kan ayyukan na 'yan ta'addar. Bayan harin da suka kai a garin Mera na jihar Kebbi a watan Nuwamban shekarar da ta gabata, kwatsam sai gashi a wannan mako sun sake kawo wani hari a garin Natsini da ke kan hanyar Argungu zuwa kan Giwa, duk a jihar ta Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda suka mamaye rugagen Fulani suka sace dabbobi masu tarin yawa. Shehu Usman na daga cikin waɗanda Lakurawan suka kai wa harin.
Abin nan dai da dare na, kuma ba mu sanan komi ba. Kaga sai sun ka mun ka ji dai halbi. Sai sun ka ce akora akora mu hita ku yi gamma ku yi amma ku yi amma. Ana ce suna ce haka nan. Suna ce amma ayi amma da su. Ayi amma da su. Sai na ne sanan mani.
Shi ma Malam Umar ya ce sun ɗauki dabbobi a rugarsu masu yawa.
Shanu da an ka kwasa ana rugana na geɗari da tinkiya biyar su ne aka kwasa nan gare ni.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta hannun kakakinta a jihar Kebbi, SP Nafi'u Abubakar, a wata sanarwa da ta fitar ta tabbatar da aukuwar lamarin. Sai dai ta ce jami'anta sun kai ɗaukin gaugawa, suka yi musayar wuta da Lakurawan, suka kore su kuma suka kwato dabbobi masu yawa. Sai dai kuma rundunar ta rasa jami'anta guda biyu a lokacin musayan wutar. Daga cikin jami'an da suka rasu akwai Basiru Muhammad Kamba, kuma na zanta da danginsa akan aukuwar wannan lamari.
Ina sunana Malam Lawali Kamba. To gaskiya mun yi rashi, saboda ni kaina je wallahi ba wani kwana ba. Kwana nayi ina kuka da ƴan uwa, duk wani ɗan uwa namu wanda ya ji rasuwar wannan bawan Allah. Wallahi babu wanda ya abinga. Rasuwar nan ta jijjiga su, saboda mutum na wanda yake mai son mutane.
Ni ne Umar Muhammad Kamba, abokin shi ɗaya daga cikin abokansa. Kya muna juyayin wannan rashin nashi. Dan ne mutum ne mai mu'amala da mutane sosai, yana zumunci, ba da matsala tare da kowa, duk wanda ka ji.
Muhammad Bello Magaji shine mai garin Natsini, inda lamarin ya faru kuma ya bayyana cewa
waɗancan na shi manomi ɗin, attajirin manomi ɗin, wajen shi na sun ka tun karo shanu na shi. Bayan sun sabi daga sun bige gate ɗin nan, shanun sai sun ka hirgita. To hirgitar da sun ka yi, sai suka yi can wajen ruga Hillani. Saboda haka da zuwan su sai suka gargaɗa duk Hillani, duk shanun Hillani. Shi ne kaga yawan su ya kai 540 da wani abu bayan tumaki.
Tare da jama'a ke ci gaba da zaman zulumi akan wannan harin da kuma ayyukan na Lakurawa.
Kin tarayya ne ta yi su, kuma sun fayyace filla-filla hanyoyin da za a bi a zaɓi shugaban jami'a. Kuma a sani na an bi ka'idojin wannan doka ɗaya bayan ɗaya.
Shi kuwa Dr. Bello Kumo, malami a jami'ar Abuja, ya ba da shawara ne kan wannan lamarin.
To yanzu matsalan da ake da shi a nan University of Abuja, kamar yadda nake gani, shine takaddaman nan tsakanin wasu ne da kuma council din. Kinga council na gaya miki shine kololo. To in kana faɗa da wanda yake kololo din, wanda zai saurari kuka, ai ban magana mechanism kinga bai taso ba. A wannan abun da ya faru, ni ina ga abun da ya kamata aida a dauko tallan da aka yi. Na ji labarin an ce kamar mutum 87 sai a duba a cikin 87 din nan sai a duba mutanen da suka nema sai a duba waye ya cancanta ba wani abun tashi hankali a ciki kuma duk wanda aka bi wajen nan matakan ba sai an gaya maka wani ya fika ko wani ya fika ba abu ne mai sauki gaskiyar magana kenan
abin da a gani shine yadda kungiyar kololuwa ta jami'ar Abuja wato council za ta warware wannan takaddamar ko a tsakanin malaman da kungiyar gudanarwa ta jami'ar ko kuma za a kare a kotu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla, nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji cewa kasar Ghana tana fuskantar karuwar bazuwar bayanan kage da na ƙarya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jama'ar Rasha sun faɗa a yawa sabar cewa Ukraine ta kaddamar da jirage mara matuka a yankuna da dama na Rasha waɗanda suka afka wasu gidajen fararen hula guda biyu a yankin Tambov kano suka jikata akalla mutane uku. Shugaban yankin Evgeny Pervishov ya faɗa a wani sakon Telegram cewa an yi jinyar mutane da suka samu rauni sakamakon farfashewar tagogi a cikin gidajen waɗanda jirage mara matukan suka afkawa a cikin garin Katovsk mai tazarar kilomita 480 da kudu maso gabashin Moscow. Sai dai ya ce gine-gine ba su lalace sosai ba kuma an baiwa mazauna wuraren matsugunai na wucin gadi a cikin dare amma ba su bukatar a kwashe su daga gurin. An samu mutum uku da rauni sakamakon karyewar tagogi kana mutum na hudu ya fuskanci cutar hawan jini ne inji shi. A wata sabuwa ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta gano wasu jirage marasa matuka 85 na Ukraine kuma ta lalata su a cikin yankuna da dama a cikin kasar ciki har da wasu 31 akan tekun Bahar Aswad da wasu 16 da suka afkawa yankin Voronezh da kuma 16 a yankin Krasnodar da ma wasu 14 a yankin tekun Azov. A ƙarshe, a yau Asabar Jamus ta yi kokarin kamo wani jirgin dakon mai da ya makale a gaban tekun arewacin ƙasar inda ta ja jirgin da ta ce wani ɓangare ne na takunkumi kan Rasha daga gabar tekun domin kaucewa malalar mai. Jirgin Eventin mai tsawon mitoci 274 yana kan hanyarsa ne daga Rasha zuwa Misra dauke da mai da ya kai tan 100,000 a lokacin da injinsa ya lalace kana ya gaza ci gaba da tafiya a cewar rundunar tsakiya ta sojojin ruwan Jamus mai kula da ayyukan gaggawa. A lokacin da aka janye jirgin zuwa gabar teku a jiya Juma'a, ministar harkokin wajen Jamus Annalena Baerbock ta ceceki Rasha da amfani da jirgi mara kyau wurin fitar da mai domin kauce wa takunkumi, tana mai kiran lamarin da barazana ga tsaron Turai. Jirage uku ne suka ja Eventin kuma suka yi kokarin kawar da shi zuwa arewa maso gabashin kasar daga gabar tekun zuwa wani wuri mafi aminci inda akwai sarari mai yawa na teku, inji rundunar sojin ruwan.
Babba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kasar Ghana tana fuskantar karuwar bazuwar bayanan kage da na ƙarya. Wasu 'yan jarida na fatan yin yaƙi da matsalar ta hanyar bada sayi har rahotanni. Ga Muhammad Lalo da fasar rahoton Isaac Kalinzi daga Accra.
Kwaku Asante shine jagoran wani shirin binciken sai hancin labarai mai suna Fact Check Ghana, wanda gidan ne da ake kira Media Foundation da ke birnin Accra ta dauki nauyi. Muhimmin aikin da ke gaban wannan tafiya shine yaki da labaran bogi a kafafen sada zumunta da tsoffin hanyoyin yada labarai. Kuma a cewar Asante, shi da abokan aikinsa ba sa fuskantar matsalar karancin labaran da za su yi aiki a kai.
Akwai labaran ƙarya da ake yadawa. Idan ka tashi da safe za ka ga labarai kaca-kaca ana tambayar ka, ana so ka yi bincike a kai. Mu kuma sai muka zo mu ce mun gudanar da bincike kuma mun tabbatar wannan ce gaskiya, wannan ba gaskiya ba ne.
Asante na matukar ƙaunar aikinsa na tabbatar da sai hancin labari. Ya kuma kwashe shekaru 5 yana kokarin sanar da 'yan kasar Ghana labarai na hakika.
It gives me a lot of joy, you know, knowing that you are doing something.
Nakan ji dadi idan naga cewa ina yin wani abu da zai tasiri ga rayuwar jama'a. saboda labaran bogi kan iya yin mummunan tasiri. Misali ka duba lokacin COVID-19 an yi ta daya da labaran ƙarya.
COVID-19 when there was an influx of false information.
Hotia Fafali Getza wacce ɗalibar jami'a ce shaida ce game da tasirin da labaran bogi ke yi. Ta kuma taba fadawa komar masu damfara bayan da ta samu wani sakon ƙarya ta dandalin WhatsApp dake cewa mataimakin shugaban kasa Muhammadu Bawumia na bada kyautar kuɗi.
So someone sent a link to me that
wani ne ya turo min labarin cewa Bawumia na bada kyautar kuɗi. Nan take na danna hanyar shiga shafin. Na bi dukkan matakan da suka dace har ta kai ga nima na tura wasu labaran. A ƙarshe dai na yaɗa labarin ba tare da samun kuɗi ba. Sai wani ya ce min na daina bin irin waɗannan labaran saboda na bogi ne. Ka duba yadda na ɓata lokaci ina tura labaran. Ya ce a ce na yi amfani da lokacin na yi wani abin kirki. Kaga na ɓata datata ta hanyar yaɗa labaran ƙarya. Na ji kunya sosai.
Asante da sauran abokan aikinsa kan yi amfani da dabaru irin na yanar gizo wajen tantance sai hancin labari. Manhajar Invid da ke gano labaran ƙarya na ɗaya daga cikin kayan aikin da suke amfani da su wajen gano asalin daga inda bidiyo ya fito. A cewar Asante, akwai ire-iren waɗannan manhajoji da dama da kan taimaka musu.
When it comes to videos,
idan aka zo da magana kan bidiyo, manhajar Invid tana taimaka wajen tantance sahihancin bidiyo. Sannan akwai wata sabuwar manhajar ta fito, manhajar GeoSpy. Tana taimaka wajen haɗa dandalin Google domin tantance sahihancin hotuna da wurin da aka ɗauke su, wanda da hakan na taimaka mana.
Ba dai Asanta bane kaɗai yake wannan fafutuka ta yaƙi da bayanan bogi. Rabiu Alasan, wanda ya kwashe shekaru sama da 10 yana aikin jarida, shine jagoran Factspace West Africa, wata ƙungiya da ke aikin kawar da bayanan ƙarya da farfaganda a yankin yammacin Afirka. Kuma Ghana Fact reshe ne na ƙungiyar. A cewar Alasan, yaƙi da labaran bogi ya wuce a kira shi aiki kaɗai a wurinsa.
We are not too far off from having bad actors pay attention.
Kuma gaskiya da ke mayar da hankali akan abubuwa da ke faruwa a wannan ƙasa, inda suka yi amfani da damar da suka samu don cimma wata manufa. Dalili kenan da yasa muke iya bakin kokarinmu wajen ganin mun taimakawa kafafen yaɗa labarai wajen kafa sashen tantance sahihan labarai ta hanyar ilmantar da manema labarai akan yadda za su tunkari labaran ƙanzon kurege.
Duk da cewa an kammala babban zaben Ghana, ƴan jarida na ci gaba da wannan muhimmin aiki wajen samar da sahihan labarai don kyautata amintakar da ke tsakaninsu da jama'ar da ke bibiyar labaransu.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu ci gaba da kawo muku wani muhimmiyar hira ne da muka yi da Isa Ali na kungiyar Bald mai fafutukan kiyaye hatsara a birnin Accra, wanda ya nuna muna irin shirye-shirye da hukumomi a kasar Ghana suke yi domin dakile yawan hatsaran ababen hawa da aikata laifukan direbobi a kan hanya. A makon da ya gabata ya kai inda yake mana bayani akan batun kamarori da aka datsa a kan hanyoyin kasar domin ganin cewa babu wani direba da ya aikata laifi ya kaucewa doka da kuma dakile hanyoyin bada hanci da rashawa ga 'yan sanda da suke aiki a kan hanyoyi. Ga ci gaban tattaunawar.
Da aka ga kamar ka taka doka sai kamera ya doki picture kenan, in kamera ya doki picture sai ya aika maka cikin telefon ka kenan. In an aika maka cikin telefon ka, kai da kanka ka ganga kuskuren da kai ga yanda kai tuki bai ba ka taka doka kuma ga kudin da zaka biya. To in ka samu kudin da zaka biya, kai da kanka sai ka yi mumu, in dai ka je banki ne in dai kai amfani da telefon ka ne sai ka aika kudi sai ka biya din mana gwamnati kudi ya shiga a dun gwamnati da kenan bai shiga hannun yan sanda ba
to isa
irin da zamu shiga ko kan ga almuhim shi muke so mu falkar da jama'a ya so inda ka sabar kar don ba mu son wasu macintai su yi amfani da wannan wani ya yi laifi abin kuma ya doki aika abin shi sai wani ya ce a kakkada mu mu iya mu share wannan ba sai ka je ka biya ba muna so jama'a su gane cewa kaman ba yanda za a yi kyamara ya kama ka wani ya share saboda an kyamara ya doke ya je wurin MPP sai mu ce waɗanda ake
kula da hukuma da ke kula da ƴan sanda da ke kula da hanyoyi da motoci
yayin da ke kula da hanyoyi wannan sai mu ce picture ya je wurin su banda wannan kuma akwai wanda kuma za shi kuma wasu hukuman da muke kiran su waɗanda sai mu ce suke register motoci kenan GVLA driver and vehicle license
hukuma ba da license kenan
suke ba da license kenan bi ma'ana in baka je ka biya kudin ba shekara ta kewayo ta zo kaje zaka sake ko mu ce zaka sake license tukin ka sai mu ce license tukin ka ba a baka sannan kuma in ka koma kuma ka renew license motan ka kuma ba a baka saboda gwamnati na bin ka bashi so ba yanda za a yi wani ya ce maka ya yaudare ka ya ce ma a laifin da kai ga an iya share so wannan yanzu shiri muke so mu falkar da jama'a tun ba kawo wannan ma cikin manya-manya garuka ba don mun san kaman yana cikin doka nan dai da watanni dai mu ce watanni da shekara dai muna da sai mu ce muna da confidence kaman ba da bata lokaci ba an roll out shine an soma wannan gari baki daya idan so mu ga amfanin da za mu samu cikin mun imani kaman ya amfanar da gari sosai saboda yanzu haka umarni ya yi laifi matukin mota ya yi laifi yanzu za a kai mai shi gidan kotu kenan gidan shari'a kuma kana iya ka kai wata biyu saboda kuskuren da kai ba samu ba ka an ji maganan ka ba sai ya kawo mana matsala kaga wannan kuma na kawo cin hanci da rashawa amma inda ka yi laifi kan titi sai ne ka wuce traffic light ne ka tsaya da motar ka inda ba tsayawa to dan da nan da ka samu alert kan phone ka sai ka je ka biya kudin ka yanzu kai da gwamnati ba ku da matsala to kaga an ka ci gaba an kai amfani da wangar shiri jama'a sun ka gan suna biyan kudin suna wucewa sosai sun hankali kan tukin su
to sai dai abinda mutane ke duba ya menene karfin gana wurin menene karfin ci gaban gana wurin samun irin wannan na'urori da za ta iya aiwatar da wannan shiri wanda zai iya amfane ta amma kuma mutane na duba menene karfin gana wurin wannan tsarin zamani
na gode mun ka duba kamanin wannan shiri da ci gaba akwai wasu ababen da ya fi a ce gari na da shi kuma alhamdulillah mun ce kamar mun zo wurin da na farko shi ne wutar lantarki saboda in dai ba a wutar lantarki da wuya a iya ci gaba da wanga aiki saboda kamarasin da ake ajiye wannan duka mun san kamar tana amfani da wutar lantarki na farko kenan sannan na biyu kuma akwai shirin da kuma an ka kakkawo an ka gagama da wadanne bi ma'ana wuraren da ba a wutar lantarki ana amfani da shi da ake ce solar kenan na rana amfani da na rana kenan inda ake samun wutar lantarki cikin rana so akwai wasu wurare da ba wutar lantarki ana amfani da solar kenan so mun ka duba wurin wuta shanin wuta dai an magance wurin amma an ka zo na biyu kuma kamin a iya samu ci gaba kamata ne a samu internet kenan internet da ke da karfi sosai
yanar gizo
internet kenan ko yanar gizo ko mun ka duba yanzu da muke magana gwamnati ta shiga shiri da wasu kungiyoyin da sai mu ce kamfanoni kenan da sun ka shigo sun ka zama da gwamnati an ka soma shiri yanda za a yi sai mu ce a introduce 5G network saboda muna amfani da 4G kuma shi ne kan internet da mun san kaman 5G nan tana gudu sosai real time ne iyan sun ga kamera ya doki ba da wani jimawa ba control room ko sun samu in kana northern region ma ne wani abu ya faru kan 5G na an samu so gwamnati kuma na shirin wannan yanda za a yi 5G ya zo so mun duba wurin bangaren internet kuma yaran gizo kuma mun ga kama akwai ci gaba sosai ba mu bayyance dai an cover Ghana duka amma alhamdulillah wuraren da muke samu matsala duka mun sai yanzu akwai internet wurin nan sannan na uku kuma kamata ne kuma shine a farkar da jama'a education kenan public education sai mu ce din mun san dai gaskiya akwai matsala wurin ba a samu dai aziki a farkar da jama'a duka amma yanzu dai muna amfani da sai mu ce social media kenan kadan kadan yanda za mu amfana da jama'a.
Madalla akwai dan kadan a cikin wannan tattaunawar da ya rage wanda zamu kawo muku a mako mai zuwa da ma wasu bayanai masu amfani da zamu kawo muku ya za mu jin shi bakun namu Isa Ali da kungiyar Bal mai fafutukar kiyaye hatsarin raha a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka, jihar Damagaram, Jamhuriyar Nijar. Ya ce biyo Hausa, abin da yake ce mana tuwo a ƙwarya a nan garinmu na Badaraka shine rashin gidan likita da rashin wutar lantarki, kuma da rashin hanya mai kyau a tsakanin Badaraka da babban birnin Damagaram. Dan haka muke son gwamnatin kasar mu ta Niger ta ji ta duba wannan bukatar tamu wanda muke son a yi maganin ta. Da fatan dai Allah ya sa wannan kira ya kai ga waɗanda suka dace. Allahumma amin summa amin. Sako na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Jau, yace tabbas yadda Dangote da NNPCL suka mayar da farashin man fetur zuwa naira 935 a kowace lita, amma kuma masu gidajen mai suka ki mayar da shi haka abin akwai takeici domin dai a ce karawa aka yi da tuni sun kara. Koyayya za a yi shugabanninmu su ji tausayinmu, alhalin mu ba mu ji tausayin junanmu ba. Allah ya kyauta. Sako daga Musa Malam Indu Kazawai, Nijar, yace muna mika sakon al'ummar garin birnin Kazawai da kewaye zuwa ga ministan lafiya na kasar mu Nijar kan halin da asibitin wannan gari yake ciki tsahon shekaru wanda har yanzu ba shi da abubuwan kula da lafiyar al'umma. Sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori, mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar, yace gwamnatin kasar mu Najeriya yin nuku-nuku akan makomar rarar kuɗin cire tallafin man fetur, ya kyautu fa a yi wa al'umma jawabi dalla-dalla kan waɗannan kuɗaɗen. Shin waɗanne ayyuka aka yi da waɗannan kuɗaɗen? Sai sako daga Mahmud Salihu Kauran na Moda, jihar Zamfara, ya ce kalaman ministan sadarwar Najeriya wanda ya bayyana cewa gwamnati za ta ƙara kuɗin kiran waya da na data ya ƙara fito da rashin imani da gwamnatin shugaba Tinubu ke ci gaba da nuna al'umman Najeriya. Muna kira ga gwamnati da ta dakatar da wannan aniyar kasancewar za ta ƙara jefa 'yan ƙasa cikin mawuyacin hali. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice.
Aikatan kashe gobara a Los Angeles sun sha gwagwarmaya da wuta a rana ta hudu a jere a jiya Juma'a a kokarin kashe gobarar da ta lalata dubban gidaje kana ta kashe akalla mutane 11. A wani karin bayani a ranar Alhamis, jama'ai sun yi kashedin cewa adadin mutane da suka mutu ka iya karuwa idan aka kashe gobarar kana ma'aikata suka binciki gawarwaki. Aikin kashe gobarar ya ci gaba a cikin dare zuwa safiyar Juma'a, inda jirage masu saukar ungulo suka zubo ruwa daga sama. Ofishin jakadancin Amurka a jamhuriyar Benin ya ba da sanarwar faduwar wani jirgin farar hula mai saukar ungulo wanda rundunar sojan Amurka a nahiyar Afirka AFRICOM take amfani da shi domin ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasar ta Benin a fannin kiwon lafiya. Wakilin muryar Amurka a birnin Yaba Isilu Mumunu Barma ya faɗa a wani rahoto da aiko mana cewa da yammacin jiya Juma'a 10 ga watan Janairu shekarar 2025 ne rahotanni daga jamhuriyar Benin suka ayyana cewa
wani jirgi mai saukar ungulu samfurin Sikorsky.
To ma sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Zuwa madadin Baba Yakub Makiri da ya karanto labarai, da kuma Fiona Wamai nan dudu wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafiz Baballa nake cewa sai mun sake dawowa a shirinmu na dare insha Allahu. Assalamu alaikum.